الذي أنزل خير كتبه بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما
آمين
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام
Barkamu da sake saduwa a wannan majalisi na fassara Al-Qur'ani mai girma a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Indemi Trust Islamic Center nan garin Maiduguri jihar Borno yau muna yammacin 11 ga watan Ramadan shekara ta 1447 hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya dace da 28 ga watan 2 shekara ta 2026 miladiya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana tawfiki ya datar da mu kafin jiya mun kai kun fara karanta aya ta 31 amma ba mu samu mun kammala ba kadan ya rage wajen bayani za mu sake karanta ayar ci gaba daga inda muka tsaya kafin na zamu ansa wasu daga cikin tambayoyi da aka rubuta wannan kamar tambaya ce ko neman shawara shi shi dan kasuwa ne yana kasuwanci kuma kasuwanci yana tafiya amma idan an zo lissafi sai a ga kudi ya shiga short ko kuma a yi kunnin dauki wasu suna cewa an yi masa sihiri ne hannun rariya wadda kudi ba zai zauna a hannu ba to abu na farko dai bai kamata a kambama harkar sihiri ba da harkar aljani ba wannan shi ma wata matsala ce da zarar mutum ya rashin lafiya ce masuni a jaya masa rukuya zarar mutum ya samu matsala ko rashin lafiya sai ce tsafi ne bai kamata kan ba wannan al'amari ba babu shakka akwai masuna aljani akwai tsafe-tsafe a cikin al'umma to amma bai kamata kan ba wannan harka jefa tsoro cikin mutane to dole sai in an tabbatar duk farko dai ka tabbatar da cewa ka yi lissafin da gaske duk abin da ka kashe kana rubutawa duk kudin da ya shigo daki-daki ana rubuta tabbatar da ya zama ta ana wannan a duba da wasu hanyoyi babu wasu matsaloli babu cuta babu wani wanda yake a shagon misali yanzu wani wanda kuke zama tare da shi yana cutar ka dole sai an tabbatar kuma ka tabbatar duk hanyoyi babu kuma sai kuma a ɗauki matakin warware sihiri in sihirin ne ka dauki mataki kuma sihiri ya kuma shi ke to amma bai kamata ana yayata harkan sihirin nan ba ba mamaki wajen lissafin ne akwai matsala ba mamaki wajen lissafin akwai matsala duk cewa ke yana cewa idan an zo lissafi to amma a tabbatar da cewa an yi lissafi da kyau amma bai kamata ana kambama harkan sihiri ba kuma in ya tabbata sihiri ne sai a bi hanyoyin warware sihiri Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo maka mafita idan ana sallar juma'a ka zo ka tarar da liman yana hudu ba zai yi ka raka'a wanda safani ne na malamai a malikiya ba a yi in ka zo sallar juma'a liman yana hudu ba sai ka zauna amma kuma malaman da suna ganin cewa za ka yi saboda akwai hadisi da ya zo gurin mafi yawan malamai a tahiyatul masjid in ka zo masallaci ka sallaci raka guda biyu sunna ce ba dole ba ne amma baka yi ba ka rasa dada ne ba kabar wajibi ne ba saboda haka za ka iya yi in ka yi babu laifi saboda hadisi ya tabbatar da wannan sai daga masu ka takaita ka da tsawaita a sallar da za ka yi. Wannan ya rubuta da Turanci, abin da fahimta cikin maganarsa kamar yana da wasu mutane ne da yake taimaka musu a don neman lada, duk da cewa rubutun bai fito sosai ba, yana taimaka musu ya dauki nauyinsu ko ‘yan uwansa ne ko makusantarsa ne, to amma ba sa godewa, ba sa ganin yana musu alkhairi, wasu ariwa ba sa ma girmama shi. To yanzu yaya ya kamata yi? Abinda ya kamata shi ne ka ci gaba da kyautata musu. A nan ne maganar niyya za ta shigo. Kai me za ka, don me kake ka taimaka musu? In kana taimaka musu ne don su girmama ka, don su rika yayata ka, su nuna kai mutumin kirki ne ka samu matsayi da wannan, dama ka san ba don Allah ka yi ba. Amma don Allah kake yi, sun yaba maka, ba su yaba maka ba, sun gode maka, ba su gode maka ba, Allah da kake saboda shi ya sani, kuma zai saka ma. To dama aikin alkhairi yana da wahala. A kasan jarraba rayuwa bata karewa. To wani sha'ilin kana da halin, Allah ya jarrabe ka ya hana ka taimakawa. Ya hana ka taimakawa da halin ba ka taimakawa. Kuma idan ka tashi taimakawa din, sai kuma Allah ya jarrabe ka. Duk dai inda ka taba, duk inda ka shiga, jarrabawa ba za ka rabu da ita. In ba ka taimakawa, ka ka samu jarrabawa ta fuskar rasa lada, ga Allah hore ma dukiya, amma ba za ka yi alkhairi ka samu lada ba. Sannan kuma mutane za su jarrabu da kai, su ta zagin ka, kai ma ka shiga cikin damuwa, wani fada ma a kan idonka, dukiyar ka dukiyar banza. Kai kuma ba ka yi taimakawa ba, Allah ya jarrabe ka da son dukiya. Ka jarrabawa ce, kuma ka tashi taimakawa wurin ka taimake shi, ba zai mai akanolojin ba, ce ko ya samu sakon baron shi, da Allah ka tura mu ga kawai nan babu, mata ta haihu babu abin suna, babu abin bandin rago, wallahi yau kwana biyu ba a yi gida na ba, to ka tura kawai nan ba. In ka tura kawai nan ba, ya ce sako ya isa na gode babu wani. Kai ba kila ba gode ta shi kake so ba, kila akwai matsalar network. Sakon ya isa gare shi ko bai isa gare shi ba, akwai bukatar ka samu feedback. Sakon da ka tura ya isa gare ni, alal aƙalla wannan ba zai yi ba. Ai, ko bashin mutum ka biya ya kamata a ce sakon ya isa gare ni ko? To ka sai wannan sai ya baka haushi, ka ga wanda ka samu jarabawa. Mutum ne ya ce yana cikin bukata, ka taimaka masa, ko kuma haɗu ba zai ce na samu sako ba. Ka wannan jarabawa ce. Wani ma sai ka bashi sai sai ka Allah ya bamu mi baro ne wani baka duba ba tun daga gida na ta ko na je gidansa 5000 kawai ya bani, kuma zancen ya zo kunnanka ka ji abin da ya faɗa, ka za ka samu damuwa. To ko ka fara ko mutane su rika damunka, in suka san kai mai taimakawa ne shikenan, ka taimaka masa sau ɗaya shikenan, karo na biyu na uku an gode ƙofa ka zama banki. Sai wata matsayi kana dan Adam, sai kuka ji haushi kai maka wasu maganganu suka damai, kana taimakawa amma me ka shiga cikin jarabawa, baka taimakawa ba, baka taimakawa akwai jarabawa. Saboda haka shawara, idfa billati hi ahsan, kai dan me za ka yi? Kana mu'amala da Allah ne ko kana mu'amala da shi? Kana mu'amala da Allah ne ba ruwanka, an yabe ka ba yabe ka ba, dama shi ne ikhlasi ai. Ya sa kuke ce kullum ikhlasi yana da wahala. Wani mutum ya kawo karansa gurin manzo Allah, kamar da ya zuwa cikin Adabul Mufrad na Imam Bukhari, ya ce ga ƴan uwana ina taimaka musu, ina yi musu alkhairi. Amma sai kin mutunci nan suke ba sa yi mu alkhairi, ba sa ma godewa, suna munana mu'amala da ni. Manzo Allah cika cigaba da haka, matukar kana haka kullum kai ne a samu. Kuma ana cewa ai sil man qata'ak, wanda ya yanke zumuncinka ka sa da zumuncinsa. Saboda haka shawara ita ce na farko, ka kyautata aniyarka, ka ɗauka cewa kana mu'amala da Allah ne, lada kake nema a gurin Allah, su idan sun kyautata maka, sun gode maka, sun girmama maka, ba su girmama maka ba, babu ruwanka da wannan, sai kana mu'amala da Allah ne. Wannan ma magana ta tana da alaka da tsafi. Shekara ta 13 aka yi mata aure da wadda ba ta so, kuma auren ya mutu. Yau shekara 29 an yi musu sihiri da kuma shafar aljanu har zuwa yanzu ba mijin aure, kuma duk harkoki ba sa tafiya a ta kasuwanci na da aka nike roƙon malam da kuma dukkan mahalarta ma'arata wannan wuri su taya ne addu'a. Albuka ce wannan wata Allah ya karbi ibadunmu. In ya tabbata sihirin ne sai kuma a dage da neman maganin sihiri. Kun sha'irin ba, Allah zai iya jarabi bawansa ba. Ba sihirin ba komai kuma. Ba sihirin ba komai a shekaru babu auren. Namiji ya yi shekaru, ya yi shekara 50 da wani abu ya aure. Sannan zai yi aure, za a ce kaza ne, an masa kaza ne, an masa kaza ne, daga baya kuma sai ya je aure. Shekaran jiya nan, ko jiya je nan wani ya zo guri na, yake ban labarai, yake tambaya sace ina wane, ina nan, ai shekaran jiya ya yi aure. Yace matarsa aure mace ta biyu aura, yace ina ta farko, yana san ya girme ne mutum. Dan ya girme. Yace matarsa ta biyu ce, yace ina mata ta farko, mace ta farko. To ba wani, to kaga wani abu na sa'irin abubuwa da yawa suna faruwa a rayuwa, saboda baiwar Allah in tsafi ne ki dage da azkar da ayoyi na warware sihiri, kuma tare da samu yaƙini cewa Allah zai magance, zai baki sauƙi. Idan an nemi magani ko an nemi kariya daga tsafi ko an yi rukuya tare da shakka, ba yaƙini ba zai yi ba. Wani sa'in sai a mutu shekara 10, shekara 20 cikin jarabawa ina ta yi don wata hikima Allah sai jinkirtawa a amsa masa abin da yake so. Wanda kuma yana magana a kan siyasa da abin da ya kamata malamai su yi su talakawa, ina ganin Musa wani lokaci ma ya magana a kan, yanzu ba za mu yi magana ba. Shi a takaice yana so ne malamai su yi zafi a kan 'yan siyasa. To malam ya yi zafi a kan siyasa, an zo an yi gaba da shi za ka zo kare shi. Kasan suna kai ka zo na ka rubuta kuna ziki kuna kamfara, za ku kai malamai ku baro su. Malami misali yanzu ya wani abu an ji an kulle shi, da baro za a ci a taya malam addu'a, daga baya kuma sai a fita zancenka. A yi jarrabawa shi, Allah ya jarrabe shi. To wani sa'irin sai mu karanta jawabinsu, don kar ya ce ai malaman da suna tsoro tun goyi da muke rubuta ba sa karanta ba, ya sa na kawo wannan zancen. Yanzu ba lokacin sa ne mu tattauna wannan. Allah ya sa mu dace. Kai daga gyara tsakaninka da Allah shi ne ahammushi. Maza Allah sallam ya ba da labarin shugabanni azzalimi za su bayyana, za su danna muku haƙƙinku, za su hana ku haƙƙinku. To sahabbai suka ce mu yaƙe su, ku ce a'a, ku soke haƙƙin da ke kanku kuma ku ne ku riƙe Allah ya ba ku haƙƙinku. To shari'a musulunci ba a yi da san rai, ba a yi da san rai. In abu dalilin nasu ya zo za a ci gaba da haƙuri. Wata na sai labari, kai dai ka inganta tsakaninka da Allah. Inganta tsakaninka da Allah, inda dukkaninmu muna inganta tsakaninmu da Allah, muna abin da ya kamata, to abubuwa da sun canja. Abubuwa da sun canja, duk da cewa dole ne kowa ya gyara su kansu shugabannin su yi adalci, amma dole mu wasai mun taimaka. To Allah subhanahu wa ta'ala gyara mana ƙasarmu, ya sanya imani da tausayi a cikin zukatan shugabanninmu. Allah ya ba su ikon tabbatar da adalci, hadda mu ba adalci, hadda mu ba wadda mu, Allah ya ba mu ikon tabbatar da adalci. Na'am, wala aqulu lakum indi khazanatu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين
نعم الله تعالى كسوى بسجى حرشا النبي نوح عليه السلام ولا أقول لكم عندي خزائن الله ni bazan ce da ku ina da taskokin Allah a gurina ba da wannan ja mai bayani akai wala a'lamul ghaiba wala a'lamul ghaiba ban kuma san gaibu ba wala aqulu inni malak bazan ce ni mala'ika ne ba to duk wannan kamar da muka yi bayani jiya annabawa suna tsayawa ne iya inda Allah ta'ala ya tsaye da su suna nuna tawadhu'i ba sa kai kansu matsayin da Allah ta'ala bai kai su ba wala aqulu lil ladina tazdari ayunukum kuma bazan cewa wadanda idanunku suna kaskantar da su ko suna raina su lan yu'tiyahumullahu khaira Allah ba zai ba su wani alkhairi tunda ku kuna ganin su talakawa ne kaskantattu ne babu wani alkhairi tare da su to ni bazan ce Allah ba zai ba su wani alkhairi ba an kawo wato na kira fi siyaqi annafi ma'ana ta'um duk wani alkhairi bazan ce Allah ta'ala ba zai ba su wani alkhairi ba ko a nan duniya ko a nan lahira saboda wai su talakawa ne saboda ba su da matsayi wannan ba auni ne ba ma'auni bane da za a ce cewa Allah ba ya san su da alkhairi Allah ba zai daukaka su ba Allah ba zai girmama su ba don wannan yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala zai abin da ya ga dama zai ba wa wanda ya ga dama abin da ya ga dama zai dauka wanda ya ga dama Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama a nan duniya zai daukaka su wannan talauci da kuke gani a tare da su wanda saboda shi kun raina su kuna gani ba su da matsayi kaskantattu kuna gani ba su da matsayi in Allah ya ga dama nan kurkusa ba da jima ba Allah sai ya canja Allah ya ba su dukiyar kuma Allah ta'ala ya ba su matsayi kuma ma ya ba su mukami duk abu ne mai yiwuwa haka nan kuma gobe kiyama Allah subhanahu wataala ya saka musu da gidan alkhairi kuma ma ai wannan imani da suka yi da suka yi imani da annabi Nuhu alaihi salam akwai alkhairin da yake wannan alkhairin imani da Allah imanin da za ka samu tsira a gobe kiyama imani da saboda shi za ka samu ni'ima ta abada ai babu abin da yafi wannan sannan kuma idan Allah ta'ala ya so sai ya kara musu a nan duniya gobe kiyama kuma ya ba su irin sakayya wadda Allah ta'ala ya so kamar raddi yake wa mutanensa su mutanensa ko masu fada a cikin mutanen annabi Nuhu alaihi salam da suka wato wasafta mabiyan annabi Nuhu alaihi salam cewa kaskantattu ne talakawa ne marasa galihu ne su a tunaninsu suna gani ba za a samu canji ba dangane da rayuwarsu haka za su dawwama haka za su rayu su kuma haka za su dawwama cikin mukami cikin mulki cikin dukiya to rashin sanin Allah ne Allah ta'ala idan ya ga dama zai canja komai ya maida talakawan masu kudi masu fada'aji su masu kudin masu fada'ajin Allah ta'ala ya maida su ba kowa ba wanda suna cikin Allah ana ga wannan daga lokaci zuwa lokaci a rayuwar mutane saboda haka dan kana da shi yau bai nuna cewa gobe ma zai zama tu kana da shi dan yau ba ka da shi ba dalili ne da ke nuna cewa gobe ba za ka samu ba an fahimta komai yana canjawa babu abu da ke dawwama a nan duniya komai yana canjawa sai annabi Nuhu alaihi salam ya ci gaba da fada musu Allahu a'lamu bima fi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mafi sanin abin da yake cikin zukatansu. Ku yanzu kuna aikin zahiri ne na talaucinsu, amma ba ku san alherin da ke cikin zukatansu. Za a yi talakawa ne a zahiri, amma kuma a cikin zuciya zukatansu cike suke da imani, wanda kuma shi ne abin da ake so. Allah subhanahu wa ta'ala ya fi kowa sanin abin da ke cikin zukatansu. To wannan na nufin cewa Allah shi ne zai saka musu akan imaninsu gobe kiyama. In sun yi da gaske, Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi. In kuma imaninsu da rauni, abin da ke cikin zuciyarsu da rauni, to Allah ta'ala shi ya sani, shi ne zai san irin sakayya da Allah ta'ala a zai musu. Saboda haka, dan mutum a zahiri ba shi da matsayi, wannan bai nuna cewa a gurin Allah shi ba shi da kima. An fahimta? Sannan kuma abu na biyu da za a fahimta cikin wannan zance, wato abin da ya shafi imani, abin da ya shafi addini, za ka yi aiki da zahirin mutum. A zahiri shi musulmi ne, musulmi ne. A zahiri mai sallah, mai sallah. A zahiri mai taqwa, mai taqwa. Ba za ka ce ni ban yadda da sallar da yake yin nan ba, ban yadda da imaninsa na zahirin nan ba, ban yadda da zikiri da yake yin nan ba, ban yadda da wato ayyukan alkhairi da yake yin nan ba, ni ban yadda da imaninsa ba. Ina hujjar ka? Sai kana da nassi. In ba ka da nassi, za ka yi aiki da zahirin abin da ya bayyana, wanda shi ne kullum abin da musulunci yake karantarwa. نعمل بالظواهر ونكل الى الله السرائر. نعمل بالظواهر ونكل الى الله السرائر. za mu yi aiki da zahiri, amma abin da ke boye na zuciyar mutum za mu yi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Na fahimta? Haka duk zahirin ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nunawa. Kisar Usama ya fili take go, Usama da Zaidu an je yaki, ana yaki, ana ta yaki, wani kafin da ta kashe musulmi, sai Usama ya zo kansa ya sare takobi, zai sare masa wuya, ya sare takobi zai sare masa wuya, sai yi go ya ce la ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ka a zahiri ba ya musulunta ba, dama ai da wannan ake musulunta. To amma kuma yanayin da ya faɗi wannan bai ke nunawa, dan Allah ya faɗa ko dan ya kubuta ya kare kansa, wannan shi ne yanayin. Amma kai a nassi, yana da nassi, in mutum ya ce la ilaha illallah ko yaya shi kenan ya ɗaure ka. To Usama ana fagen yaki, ce ina wannan ai ba da gaske ya faɗa ba, ya sare masa wuya. An zo Madina, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi, manzon Allah ya samu labari ya kira shi, ya ce ya Usama, na ji ka yi kaza, ka yi kaza, ka yi kaza, ka kashe shi. Bayan ya ce la ilaha illallah, ya Rasulullah, ai ba dan Allah ya faɗa ba, ya faɗa ne dan ya kare kansa. Sai manzon Allah ya ce da shi, ka tsaga zuciyarsa ka gani? Ai da zahiri za ka yi aiki, ba da gaskiya ya faɗa ba, wannan bai shafe ka ba, wannan tsakaninsa da Allah ne. Gobe kiyama Allah zai hukunta shi, ko kuma wani abu ya bayyana nan duniya sai a hukunta shi. Manzon Allah ya fusata. Saboda haka da zahiri ake aiki, abin da ke cikin zuciyar mutum ba wanda ya sani sai Allah, sai idan ya bayyana. To gashi duk mun taru a nan, Allah rahma yana jan baki, ni kuma ina fassarawa, ko kuma kuna saurare. Ba ku san abin da ke cikin zuciyata ba, ni ba san abin da ke cikin zuciyar Allah rahma ba, ba mu san ni da Allah rahma ba mu san abin da ke cikin zuciyarku ba, ba mu san dan me ku zo ba. Amma zahiri mu abin da muke gani kun so dan Allah ne, wani shi abin da ya bayyana gare mu, kowa a gaba. Amma kowa Allah ne kaɗai ya samu da cikin zuciyar kowa. To shi ne anan annabi Nuhu alayhi salam yake cewa Allahu a'lamu bima fi anfusihim. Allah ya fi san kowa sanin abin da ke cikin zuciyarsu. Saboda haka ni da zahirinsu zan yi aiki, ba umarce ni da in bincike abin da ke rika bincikar abin da ke cikin zuciyarsu ba. Kamar da Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul shuara qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalu shin yanzu zamu yi imani da kai ya annabi nu alhali wadanda suka yi maka imani duk kaskantattu ne talakawa bika mata mai wannan ba bayan da za a yi ni tarayya da talakawa da miskinai wajen imani da kai qala wa ma ilmi bima kanu ya'malu to me sanar da ni abin da suke aikata ni ban san abin da suke aikin su mai kyau mara kyau da abin da suke tsakanin su da Allah ne ni dai kawai in karbi zahirin imanin su in hisabuhum illa ala rabbi law tashurun su mutanen kirki ne ba mutanen kirki ba sun yi daidai ba su yi daidai ba wannan gobe kiyama Allah shi zai musu hisabi ni a matsayina na manzo shi ne in isar da saƙon Allah wanda ya karba shi su kuma suka ce sun karba saboda haka abin da yake koma bayan wannan ba aiki na bane Allahu a'lam bima fi anfusihim inni idhan laminal zalimin in dai har wato nayi haka laminal zalimin na kasance daga cikin azzalimai dumana zalika wannan ishara zai koma ga wato abubuwan nan da suka gabata ba zan ce da ku ina da taskokin Allah ba ma'ana in har na ce da ku ina da taskokin Allah na yi zalunci don na faɗi abin da Allah mai bai bani ba haka nan wala alamul ghaiba ban san gaibu ba in da zan ce da ku na san gaibu na yi zalunci don Allah ta'ala bai bani ba haka nan idan na ce ni mala'ika ne ban yi daidai na yi zalunci haka nan idan na ce wa waɗanda kuke raina su Allah ba zai ba su wani alkhairi ba na yi zalunci ban yi daidai ba don ba Allah ne ya ba ni wannan dama ba haka nan in na ce na san abu da ke cikin zukatansu to na faɗi abin da ke ba hurumi na bane ba abin da ba ni da iko a kai ma'ana idan na faɗi abubuwan nan gaba ɗaya ko ɗaya daga cikinsu wato na yi da'awar abin da yake bai dace da ni ba kuma yin haka yin kage ne ga Allah in ce na san gaibu a matsayin na manzo alhali kuma Allah bai bani wannan ba na yi wa Allah kage ko in ce ni mala'ika ne ba na ci ba na sha ina da wani matsayi na musamman to kamar na yi wa Allah kage ne kuma duk wanda ya yi wa Allah kage ya yi zalunci to shi yasa yake cewa inni idhan laminal zalimin to wannan na nuna cewa abin da suka nema da gurin annabi Nuhu mutanensa da kuma rainin da suke wa mabiyansa sun yi zalunci to Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu kamar yadda muka faɗa dai wannan ayar mai da martani ne daki-daki ga shubuhohi da mutanen annabi Nuhu suka kawo masa ya warware shubuhohin nasu sannan kuma ana fahimtar tawadu'i na manzanni ba sa wuce iyakar da Allah ta'ala ya samu su to haka kowane musulmi ya zamanto yana tsayawa a daidai iyaka da Allah ta'ala ya sa masa to Allah ya samu dace qalu ya nuhu
qad jadaltana fa aktharta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin qala innama ya'tikum bihi Allahu in sha'a wa ma antum bimu'jizin ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون
نعم قالوا سكتش يا نوح يا كينوح قد جادلتنا حقيقة كاي جايي دم فأكثرت جدالنا وما كاي يويت جايي دم fa'atina bima ta'iduna ka zo mana ga abin da kai mana alƙawari da shi in kunta minas sadiqina in har ka kasance daga cikin masu gaskiya to anan Allah ta'ala ya ba mu labarin wata irin yadda mutanen annabi Nuhu suka sake tunkarar annabi Nuhu. Ya fada musu shi annabin Allah ne, manzon Allah ne, ya yana kiran su zuwa za su bauta wa Allah. Sun kawo shi bawai suka ce ba kai ne ya kamata ka zamanto manzo ba. To wannan bai hana annabi Nuhu ya ci gaba da yi musu wa'azi. An fahimta? Wannan bai hana annabi Nuhu, suka ce kai ba mala'ika bane, kai kaza kaza wanda suka bi ka talakawa ne. Ba daga inda wani ne zai kusata zai bari. Amma dan wannan Allah ya taro shi. Bai bar kiran su zuwa ga addinin Allah ba. Ya ci gaba da yi. Ya ci gaba da yi. Har ya yi musu yawa. A ganinsu suka ce kada jadantana, ka yi jayayya da mu, ka yi mana musu. Kuma jayayyar ta yi yawa. Jayayyar ta yi yawa. Domin sun faɗi wannan domin annabi Nuhu alaihi salam wajen isar da sakon Allah zuwa gare su akwai abubuwa guda biyu. Na farko da ya lokaci mai tsawo yana musu wa'azi. Bama ka zafi ma alif sanatin illa 50 am. Shekara 950 yana musu wa'azi. Shekara nawa? Daga 50. Ai ko kwana 50 ne. Ka sa mutum a gaba kana masa wa'azi kullum ba fashi kwana 50. Yace kai malami wannan sakon naka shirme ne ka tafi ka bani wuri. Ya zaka ji? Kada yi kwana 50 ba kawai. Yace ba zai karbi wannan sakon ba. Ya fada maka bakakin maganganu ya zaka ji. Amma shekara 950. Da ka kaga tsawon lokacin? Amma kuma a tsawon wannan lokacin nan kuma kullum sai ya yi musu wa'azi. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara. Dare da rana. Dare da rana. Gama da rana ne in sun fito kasuwa guraren taronsu da sauki, amma dare da rana. Falam yazidhum du'a'i illa firara. Wa inni kullama da'awtuhum لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. لسن دكم أنا جلال أسي جلمان كي دم مثلا لنك يهي سدونا تيوا باية دزائي سسولارين سريفة كنوس سنة دسيب سريفة كنس كرما سغني لا سبب كنوس دن كسجي سريفة كاونا سريفة كرما سغني واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. يا يوسف وازي افيلي اسرري يا بين يا بوي يا اسررت دو وتداما النبي نوح يبري ان فهمت هكذا يدي شكرا 950 تو شي ني سكي تيوا يا نو يا كاي قد جادلتنا كاي جايي يا دمو ina ma jayayyar zuwa wani lokaci ne dan kadan dan wani a wani dan kadan haka fa akasar ta jidara ka yawai ta jayayyar mu har ka wuce iyaka kai. Saboda haka suka kosa sun gaji da abin da yake fada musu suka ce fa atina bi ma ta'iduna. Wani abu da kake mana alƙawari da shi idan ba mu imani da Allah ba, ba mu karbi sakon da ka zo da shi ba, Allah zai mana azaba. Wannan alƙawarin da kake mana, to ka kawo mana azaba, a hallaka mu da in kunta min sadiqina, in har ka kasance daga cikin masu gaskiya. In kunta min sadiqina, cikin abin da kake faɗa cewa kai manzon Allah ne, idan ba mu imani da kai ba, Allah zai saukar da zai saukar da azaba, zai hallaka mu. Ka kawo abin da kake mana alƙawari da shi. In kunta min sadiqin, in ka kasance daga cikin masu gaskiya. To wannan na nuna cewa su sun gamsu da cewa annabi Nuhu ba akan gaskiya yake ba. To shi yasa har sun yadda cewa a kawo musu azaba. Ai misali kamar mutum ne, kana da yaƙinin cewa ya maka barazana da wani abu, zai ya maka barazana da wani abu kai kun kana da yakinin cewa 100% ba zai iya ba me zaka je da shi kai in ka aisa amma in ka san zai iya yin abin da ya maka barazana da shi zaka bada wannan eh zaka bada ba misali kamar soja ne misali yazo yace kai an ka wuce nan fa yanzu harbe ka yace zan wuce din kai saka harbe ni zaka bada zaka bada zai harbe ka ai kuma ya san yadda zai kare kansa ya san yadda zai kare kansa to amma ka san mutum ne yaro ne dan karimi aka misali yanzu yazo yace kai malam zumana da kasa yace in kai gaba malam sai na kada kai yace yaro dan wuce kai abin da zaka yi dan me zaka bada haka dan ka san me ba zai iya ba to su ba su zaka su suna ganin annabi Nuhu ba kan gaskiya yake ba ba zai iya kawo musu azaban da Allah zai halaka su ba saboda haka suke cewa fa'atina bima ta'idun abin da kake mana alƙawari da shi ka kawo ka kawo mana azaba in kunta min sarikina har idan ka kasance daga cikin masu gaskiya dan suna jin cewa annabi Nuhu alaihi salam ba kan gaskiya yake ba wata aya muka mutun haka shi ma na fahimtar irin yadda mutane sa suka kosa ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati llah fa ala llah tawakkaltu ya ku mutane na in kuna ganin zama na a cikin yayi muku nauyi kun ga jirin ku gani da safe ku gani da yamma duk sanda kuka gani ko wa'azi nake mu dan zamana asku ya muku nauyi wa tadhkiri bi ayati llah wa'azi da nake muku da ayoyin Allah yayi muku nauyi to ku yi abin da kuke so fa ala llah tawakkaltu yini ni na dogara ga Allah bazan bar dai isar da sakon Allah subhanahu wata'ala ba wajen fadin su ya nu qad jadaltana kai jayayya da mu fa akasarta jidalana kuma kai kawaita musu kaga wa'azi da yake musu nasiha da yake musu suka kira shi a matsayin me jayayya kawo ne suka ci tashwihi ne dama haka masu kin gaskiya idan suka ki gaskiya dole sai sun bata gaskiyar domin su samar wa kansu mafita mutum ka zo da shi gaskiya ka nuna masa gaskiya yake karbi gaskiyar in ya tsaya haka ya fadi amma dan ya wanke kansa dole me sai ya bata gaskiyar da ka zo da shi to yasa duk wanda suka karyata manzanni suna tuhumarsu su ce mahaukaci ne ma kuci kuma abin da ya zo rushe ashirin yana gidan ku boka ne kudi yake nema duniya yake nema don su kubutar su wanke kansu koyo haka ne ana suka musulunci da ta'addanci in kai mai riko da addini ne komai a tabbaka sunnar manzon Allah a yi shari'ar Allah rayuwa ta tafi da ita kamar yadda Allah ya ce kamar yadda manzon Allah ya ce sai ta kai extremist mai tsaurin ra'ayin addini mai tsaurin ra'ayi addini kai wannan suka ci da a bata ka kai kuma abin da kai wannan shi ne abin da Allah ya yi duk rayuwar ka tafi da ita kamar yadda Allah ta'ala ya yi haka an da dare ya murje ka amma kana yin hakan to shikene in addini ko ne masu addini masu tsananin a cikin addini ka sai rika bata ko a ce sabon addini a zo aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da manzon Allah ya karantar ya zo cikin Buhari ya zo cikin Sahih Muslim ko ya zo cikin Malikiya Muktasar Khalil ko risala ta ce wannan sabon addini ne ko shi malamin da yake ira ce maka wannan sabon addini ne shi ma ya karanta wannan din kuma yana karanta littafin wai ce ma sabon addini kaga wannan sabon addini ka ya bata ma me kokarin da kake na kiran mutane zuwa ga sunna to haka ne masu kin gaskiya ko ne zamani a kowane lokaci dole sai sun yi batanci ga addini domin ƙaryar su ta samu shiga to qala annabi Nuhu sai yace inna ma yatikum bihi llahu wannan azabar da kuka nema Allah ne kadai zai zo muku da ita Allah ne kadai zai kawo muku ita Allah ne kadai zai kawo ta inna ma yatikum bihi llahu dama na faɗa muku Allah ne ya yi mu faɗa mu cewa idan ba ku imani ba Allah zai saukar da azaba amma yaushe za a saukar wannan ba aiki na bane aikin Allah subhanahu wa ta'ala innama ya'tikum bihi lani da sakoni insha idan ya gada a lokacin da ya gada ma Allah ta'ala zai kawo wannan azaba ya muku azaba amma ku sani wa ma antum bi mu'jizin kuma masu gagaran Allah bane lokacin da Allah ya gada ma ya yanke hukuncin cewa zai saukar da azaba ba za ku gagari Allah ba sai azaban nan ta same ku babu wanda zai kubce kowa sai ya sha azabar wa ma antum bi mu'jizina ba za ku iya ku gagari Allah ba wani ya ce ai shi ya bi karfin azaba Allah ba zai azabtar da shi ba kasa da giftawar ido Allah subhanahu wataala zai iya hallaka ku gaba daya duk wannan annabi Nuhu alaihi salam yana bana musu wada musu ikon Allah ne subhanahu wataala sai ce wala yanfa'ukum nushi nasiha ta ba za ta amfane ku ba in aradtu an ansaha lakum inna in nufin yi muku nasiha nasiha shine iradatul khairi bil mansuhi lahu wanda kake masa nasiha ka so masa alkhairi ka fada masa abin da zai amfane shi shine nasiha kai wannan yana da kyau ka samu lada ka bar wannan akwai zulumi sabon Allah ne Allah zai maka ukuba Allah zai maka azaba wannan shine nasiha duk wanda zai maka nasiha dan yana son ka ne wanda baya son ka ba zai maka nasiha ba an fahimta kamar misali kana tafiya akwai rami wanda aka shimfida tabarma a kai mutane biyu suna zaune dukkanin sun ce wannan rami ne aka binne ko aka rufe da tabarma ka taho shi ɗayan yi shuru yana kallon ka dabba za ka bada sai ɗayan ce kai malam ina akwai rami ka wanda ya maka nasiha dan yana son ka ne amma in kyale ka bada cikin ramin yana son ka to haka nan masu wa'azi wannan abin da shi ne masu wa'azi suke wannan shi ne abin da annabawa suka yi wannan kuma shi ne abin da masu wa'azi suke yi kamar makaho ne yana tafiya akwai wuta a gabansa su hana shi ka kai kai ga wannan akwai wuta kada ka shiga fada an fahimta shi ne wa'azin da amma kada ka sha giya kada ka yi shirka kada ka yi bid'a kada ka yi zalunci kada ka saba alƙawari kada ka ci amana domin gabansa baki za ka cutar da kanka to shi ne annabi Nuhu alaihi salam yake wala yanfa'ukum nushi nasiha da zan muku ba zai ba ta amfane ku ba in aradtu an ansaha lakum idan na yi nufin yi muku nasiha ko da ina so muku nasiha ko na yi nasihar ba za ta yi muku amfani ba in kana Allahu yuridu an yughwiyakum idan Allah ta'ala yana nufin ya batar da ku a irada kauniya Allah tun farko ya kaddara a ilminsa ya san cewa ba za ku imani ba duk wa'azin da zan muku ba za ku shiryu ba innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha huwa rabbukum Allah shine ubangijinku shi halice ku shi yake kula da al'amarin shi yake baku arziki shi baku lafiya komai shi yake muku wa ilayhi turja'un kuma gare shi kadai za ku koma kun yadda ba ku yadda ba ba ku da makoma a ƙarshe ne dole za ku je ku tsaya a gaban Allah in kun ga dama ku yi imani idan kun ga dama kada ku yi imani kuma babu inda za ku je sai gurin Allah ne subhanaka kafin lokaci ya gure ku yi imani ku karbi sakon da Allah ta'ala ya aiko mu wa ilayhi turja'una za ku koma ga Allah ba shi da koma Allah ba shi ne an gama magana ba mana fa yujazikum bima tastahiqun Allah ta'ala zai saka muku da abin da kuka cancanta ba zai kara muku zunubi ba ba zai kara rage muku azaba da kuka cancanta ba ina ba ku imani da shi ba Allah bisa ga adalci zai saka muku to shine malamai suka ce wannan wa'idi ne wannan wato akwai tsoratarwa da yi musu barazana su san cewa akwai azaba da za ta sauto hatta a gobe kiyama baicin azaba ta duniya Allah ta'ala zai musu idan musu imani da Allah ba am yaquluna iftara
qul in iftaraytuhu fa alayya ijrami wa ana bari'un mimma tujrimun
na'am am ba haka ba yaqulu naftara yanzu suna cewa shi ya kirkire shi, kul ka ce iniftaraitu, idan ni ne na kirkire shi, fa alayya ijrami, ai uqubar laifina ina kaina, wa ana bari'un, ni kuma na barranta, mimma tujrimun, daga laifin da kuke aikatawa. Wannan ayar malamai sun tattauna shin tana da alaka da kisar annabi nu, shi gaban bayani ne akan kisar annabi Nuhu alaihi salam, koko wannan ayar tana magana ne akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? An bayyana wasu malamai suka ce akan annabi Nuhu ake magana, domin kafin wannan ayar da bayanta duk bayani ne akan me, akan annabi Nuhu alaihi salam. Tunda aka fara kissar annabi Nuhu alaihi salam, babu inda aka kawo labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saboda haka asali wannan ayar tana magana ne akan annabi Nuhu alaihi salam. Wasu malamai suka ce a'a, wannan ayar tana magana akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To me ce hikimar ana ta bayanin kissar annabi Nuhu alaihi salam? Kissar bata kare ba. A yanko zance a kawo maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, me ce ce hikima a ciki? To shine malamai suka ce a anan Allah subhanahu wataala yana so ya tabbatar da gaskiyar wato annabta ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An bayyana tunda mutanen Makka sun san, sun samu labarin annabi Nuhu, ko dai ba su samu bayani dake dake ba, sun san akwai al'ummar da suka gabata. An fahimta, to ana ta bada kisan labarin annabi Nuhu, aka yanko aka sa maganar Alkur'ani, maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saboda a nuna wa kafiran Makka wannan Alkur'anin gaskiya ne, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne, dan me ai, domin gashi yana bada labarin al'ummar da suka gabata, ba da shi aka yi wajen wadancan abubuwa ba, bai zamani da annabi Nuhu ba, amma ya aka yasan da wannan labarin, yasan da wannan labarin ta hanyar wahayi. Wahayin kuma menene? Wahayin shine Alkur'ani da yake karanta. To wannan yana nuna cewa lalle annabi Muhammad sako da yazo da shi gaskiya ne, Qur'ani da yake karanta muku gaskiya ne. To shi yasa aya ta karshe a kissar annabi Nuhu alaihi salam a wannan sura, suratul Hud, shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala, tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayk, labarin da muke baka na annabi Nuhu yana daga cikin labaran gaibu, nuhiha ilayk, muke yi maka wahayinsa, ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabliha, baka san da wannan labarin ba kafin mu yi maka wahayi, ko kai ko mutanenka. To wannan yana kara tabbatar da cewa me, wannan ayar tana magana ne akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An ba haka ba, yaquluna iftara, suka fure suna cewa annabi Muhammad shine ya kirkiri a Alkur'ani, kuma annabi Nuhu ne ake nufi, yaquluna iftara, wahayi da yake karanta musu shine ya kirkire shi. Kulka ce ko annabi Muhammad ko annabi Nuhu, in iftaraituhu, idan ni ne zama na kirkire shi, fa'alayya ijrami, ma'ana fa'alayya uqubatu ijrami, ijrami ma'ana aikata laifi. To kirkiran wani abu a dangana zuwa ga Allah laifi ne, idan ni ne na kirki wannan Alkur'ani nace daga Allah yake, to na laifi. Kuma annabi Nuhu ake nufi, idan shine ya kirkire wannan wahayi da ke karanta mutane yace daga Allah, yayi laifi. Saboda haka in laifi ne, fa alayya ijrami, wannan laifin da nayi hukuma ta wannan laifi ni za a yi wa, azaba ta wannan laifi ni za a yi wa, ba ku Allah ta'ala zai yi wa ba. Saboda haka ni ba zan kirkiri in dangana ƙarya zuwa ga Allah ba, domin Allah zai mu azaba. Fa alayya ijrami wa ana bari'un mimma tujrimun, ni kuma na barranta, na rabu da laifin da kuke yi. Mimma tujrimun, laifin da su suke yi shine wato a tuhumar manzo cewa shine ya kirkiri wahayi da yake wa karantawa mutane ya dangana zuwa ga Allah. To wannan laifi ne, to laifin da kuka yi kuma gobe kiyama ko Allah zai wa azaba. Kuma tuhuma ta da kuka yi cewa ni ne na kirkiri Al-Qur'ani ko na kirkiri wahayi, idan hakan ya tabbata to ai ku ba ku da matsala, Allah ni kada zai wa azaba. To duk wannan yana nuna wato irin annaba babu abin da suke boyewa dangane da wahayinsu da sako da suke isarwa ga mutane, suna kan gaskiya, suna mai da komai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am.
Wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alun wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladhina zalamu innahum muraqun wa yasna'ul fulka wa kullama marra 'alayhi mala'un min qawmihi sakhiru min qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharu فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل.
سورة بنت نعم. سورة بنت أبو. To wanda ba bayani sai mu fassara sai mu tsaya gobe Allah kai mu sai mu saki koma ga ayoyin sai mu ci gaba. Allah ta'ala ya ce wa uhiya ila nuhi an yi wa annabi nuhu wahyi annahu cewa lan yu'mina min qawmi ba wanda za su yi imani daga cikin mutanenka illa man qad sai da wanda suka riga sun yi imani, saboda haka fa la tabtais kada ka yi bakin ciki bima kanu yaf'alun da abin da sun kasance suna aikatawa. Wasna'il fulka ka sassaka jirgin ruwa bi ayunina akan idonmu wahyina da wahyinmu wala tukhatibni kada kai magana da ni fil ladhina zalamu game da waɗanda suka yi zalunci innahum mughraqun tabbasu za a nutsar da su za a hallaka su. To zuwa da yaso ayoyin da suka ba da karanta mana za mu tsaya a nan gobe Allah kai mu za mu sake karanta aya wa mu yi bayanai da suka dogaci wannan aya. To duk dai an manufar karanta kisoshin annabawa a daukan darasi da izina a darasi ta fahimta a yau wanda aya da muka karanta wanda yana kin gaskiya bayan da za a yi ƙarfi gaskiya kuma tuhumar kuma batawa gaskiya suna wannan duk aiki ne na waɗanda ba sa son gaskiya. Wa kullum annabawa suna mai da al'amarinsu zuwa ga Allah, wa kullum annabawa a cikin wa'azinsu wa'azin da suke yi suna sowa mutanensu alheri suke sowa mutanensu kuma shiriya a hannun Allah take. Kai ba ka iya ka shiryar da wanda kake so ba idan Allah bai kaddara zai shiryo ba, saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya shiryar da mu, ya tabbatar da mu akan shiriya, ya tsare mana imaninmu, duk wani alkhairi Allah ya datar da mu zuwa gare shi, duk wani shari'a Allah ya kare mu daga gare shi, ƙasar mu Allah ya zaunar da ita waɗanda suke nufin mu da ƙasar mu da addininmu da al'ummarmu da sharri da makirci. Allah subhanahu wataala limai da makirkin su da sharrin su da kansu shugabannin mu Allah subhanahu wa ta'ala ya dajar da su Allah ya sanya imani da tausayi da adalci a zakatun su ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.